Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Laraba 15 ga watan Maris na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, ma'aikatan tsaron Amurka ta ce wani jirgin yakin Rasha ya yi karo da wani jirgin Amurka mara matuki, wanda ya hakan ya sa jirgin ya tarwatse, kuma jirgin shine ke tattara bayanan sirri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara yada zango a Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, a ziyarar wuni biyu da yake yi a dahiyar Afirka. Kana kwamandan operation haɗin kai da ake kira Major General Sambo Ibrahim Ali ya kaddamar da wata kotun soja ta musamman a barikin Malari da ke domin gurfanar da wasu sojoji da ake zargin su da aikata laifuka.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ya rage sauran 'yan kwanaki a kai ga zaben gwamnoni a kusan dukkan jihohin Najeriya ranar Asabar mai zuwa, gandunar 'yan sandan kasar ta ce tana nazarin kalaman da 'yan siyasa ke yi na tada hupsuma, kuma za ta ɗauki mataki a kansu. Bayan haka za ku ji cewa matsalar ƙarancin man fetur na ci gaba da ciwa 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya yayin da ake kusantar zaben. Isa Abdullahi, mai sharhi kan harkokin tattalin arzikin ƙasa, ya ce ya kamata gwamnati ta yi tsayin daka akan batun mai a Najeriya.
Wannan layin mai matsala ce ta rashin samar da yanayi mai kyau yadda za a samar da tacaccen man fetur nan a cikin gida. Kuma mun yi sake mai yawa, kasashen waje sun yi dumu-dumu akan harkar man fetur a cikin Najeriya. Mutanen Najeriya marasa kishin ƙasa sun shiga dumu-dumu suma, ba za su taɓa so su ga abin ya gyaru ba sai dai idan an yi tsayuwar daka.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk sanyin ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar sojan Amurka ta ce wani jirgin yakin Rasha ya ci karo da wani jirgin Amurka mara matuki mai tattara bayanan sirri da ke aikin bincike a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa ta kan tekun Bahar Aswad, lamarin da ya sanadiyyar tarwatsewar jirgin mara matuki. Wani jami'in ma'aikatar sojan Amurka da ba a bayyana sunansa ba ya shaidawa muryar Amurka cewa ba a gano jirgin Amurka mara matukin ba mai lamba MQ-9. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ɗora laifin hatsarin akan jirgi mara matukin. Kana ta ce jirginta mai lamba SU-27 bai samu tuntuɓar ma'aikatar jiragen saman Amurka ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Prince ya ce Amurka ta gayyaci jakadan Rasha akan wannan hatsarin domin ya mata bayani. Tuni aka yi wa shugaban Amurka Joe Biden ƙarin bayani game da wannan hatsari, a cewar kakakin fadar White House John Kirby. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara yada zango a Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, a ziyararsa ta wuni biyu zuwa nahiyar Afirka. Bulaguro nasa wani bangare ne don zurfafa mu'amalan Amurka da nahiyar. Dangantakan Amurka da kasar Habasha ta yi tsami a cikin shekaru biyu da suka shuɗe sakamakon mummunan yakin basasa da ya sanadiyyar mutuwar fararen hula da aka kiyasta sun kai 500,000 saboda yaƙi da yunwa da kuma rashin samun magani. Wasu dubun dubata kuma sun rasa muhallansu. A yau Laraba ne Blinken zai gana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed, ana kuma sa ran zai haɗu da jami'an yankin Tigiri. Ziyarar tasa za ta maida hankali ne akan aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a watan Nuwamban bara da ta kawo ƙarshen tashin hankali a yankin Tigiri da ke arewacin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamandan operation haɗin kai Major General Sambo Ali Ibrahim ya kaddamar da wata kotu na soja ta musamman a barikin Malari da ke cikin garin Maiduguri domin gurfanar da wasu sojoji da ake zargin su da aikata laifuka daban-daban. Ya ce ana zargin su da aikata laifuka ne da suka hada da kisan kai da wasa a gurin aiki da kuma cin zarafin al'umma da sauransu. Waɗannan sojojin da aka ce sun kai kimanin 30 sun gurfana a gaban kotu ne a cikin kayan sarki. Major General Ibrahim Sabo Ali ya yi wa Haruna Dauda biyu karin haske akan dalilin da yasa aka gurfanar da sojojin.
Kuma tabbatar cewa an nuna adalci a adalci, mutum ba za a soja dai ba za a hukunta shi ba kan wani laifin da bai yi ba, ko kuma a kan zargi. Duk wani soja da aka kama da laifi ko ana zargin shi ya yi wani laifi, dole sai an yi bincike a kan abin da ya yi don a tabbatar an ɗauki matakin da ya kamata, an hukunta shi yadda ya kamata, domin ruguwan da suke kallo su yi abin da ya kamata, kamanta abin da ya kamata su kamanta dokokin da, kamar yadda ka sani, akwai laifukan da ya shafi aikin mu na aikin soja wanda suke kunshe a cikin Armed Forces Act namu, to duk wannan laifukan suna ciki.
Ranka da jana kaman waɗannan sojoji da gurfanar a gaban wannan kotun na musamman, wato kotun soja, ba ganin kamar ana kokarin kare ma sauran karfin gwiwa ne, ganin cewa suna kokarin yaki ne da yayin gungiyar Boko Haram ko kuma kokarin kare kansu.
A gidan soja akwai tsarin da muke da shi, ba kowane laifin da sojoji za a gurfanar shi gaban kotu ba. In dai kaga soja ya zo gaban kotu, to ya yi wani babban laifi ko ana zargin shi dan yin laifin da ba za a kyale shi ta.
Shima barista Abdulkadir Muhammad na ɗaya daga cikin lauyoyin wanda ke kare waɗanda ake zargan da kuma ke kare wasu sojoji guda uku. Ga abin da ke cewa,
eh, ya danganta da kowa laifin shi, amma mu namu loss of rifle ne na ɓatawan bindigogi da sauransu. Akwai kuma na kashe mutum haka da wasu abubuwa na guduwa a wajen yaƙi da sauransu.
Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Duk da faɗakarwa da magabata suka yi wa 'yan siyasa a Najeriya, har yanzu ana samun masu furta munanan kalamai da ke iya tada zaune tsaye a lokutan zaɓe. Wani lamari da ya sa rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce tana nazarin kalaman da wasu 'yan siyasa ke yi masu tayar da husuma, kuma za ta ɗauki mataki a kansu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto.
Yadda aka gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na tarayyar Najeriya, baya da sanasaba da abin da ke ci gaba da tunzura wasu 'yan siyasa suna furta kalamai munana waɗanda ke iya tayar da fitina a zaɓen da ke tafi na gwamnoni. Alal misali, irin yadda rundunar 'yan sanda ta ayyana neman ɗan majalisar dokoki na mazaɓar cikin garin Bauchi Ruwa a Jallo akan zargin haɗa baki da tayar da fitina. Manuniya ce ga yadda 'yan siyasa ke ci gaba da rura wutar fitina duk da hannunka mai sanda da magabata ke musu. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, tun kafin Sarki Musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar ya zaunar da 'yan takarar gwamna wuri ɗaya ya ja musu kunne, an samu su munanan kalamai da 'yan siyasa suka furta. Duk da yake irin waɗannan kalaman suna da yawa, kuma dukkanin jam'iyyun APC da PDP sun furta irinsu. Wanda ya fi ɗaukar hankalin jama'a shi ne wanda ake cewa shugaban jam'iyyar APC ne na Tambol ya furta. Kuma akan haka na tuntuɓi jagororin jam'iyyar, inda kakakinta Sambo Bello Dan Chadi ke cewa
kalaman da chairman na Tambol ya yi gaskiya sun yi nauyi, amma kuma ko shi in ka diba ya samo asali ne daga kalaman da mai girma gwamna ya yi. Kamata a ba duk ɗan ƙasa dama shi jefa ƙuri'a sai. To wasu abubuwa sukan samo asali daga wasu kalamai waɗanda wasu ka yi.
Magoya bayan jam'iyyar PDP ma sun furta kalamai da ke iya tunzura jama'a, kamar waɗanda ake cewa gwamna da kansa ya furta. Kuma akan haka na tuntuɓi kakakin jam'iyyar Hassan Sahabi Sanyin Nawal.
Mai girma gwamna babu inda ya kalami na wanda bai dace ba. Magana da mai girma gwamna ke shi ne idan shiɗani ya zo harin zaɓe, a kama shi a ɗaure shi a aje gehe a yi zaɓe. Kada a bari ya tada ma mutane hankali. Dan mutum ya ɗauki kai ne shiɗani, to kaga shi ne ke cewa kilar shi yake.
Amma abinda wasu ke ganin cewa ai ba mutane ya kamata a ce ya ce su yi ba, jami'an tsaro ya kamata ya ce su yi, kamar haka ya ba mutane dama na su yi abu da kansu.
Magana da gwamna ya yi ba magana ce wadda ke kawo tashi hankali ba, magana ce ta a tauna tsakuwa domin a yafe da tsoro.
To ko me jami'an tsaro ke yi domin kar karamar magana ta zama babba da yake kwanaki kaɗan suka rage ga zaɓuɓɓukan gwamna da 'yan majalisar dokoki na jiha? Muhammad Usainu Gumel shine kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto.
Na farko dai kasancewar a halin yanzu shugabanmu Inspector General of Police ya riga ya ba mu umarni da cewar duk wani al'amari da ya zo gabanmu mu tabbatar da kafin mu yi arrest ya zama evidence based. Sai ka tattara bayanai wanda ka tabbatar da ka kama shi ba shi da wata hanya ta kubuta. So ba wannan na tambayar kawai ba, ai akwai waɗansu da suka yi waɗannan maganganu da yawa wanda yake wasunsu ya saɓawa abin da electoral law ta ce a bi. So mu rundunarmu ba mun kyale bane, muna nan muna tattara wa'annan kalamai, muna tattara bayanai da zaran ya tabbata lokacin da za a bi sai dai ka ji cewa yana hannunmu. Bayan mun gama jawabinsa sai kuma gabatar shi wajen alkali.
Masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Bello Daudun Bada na ganin cewa akwai abin da ya kamata a yi don kwantar da waɗannan kalamai da ke iya zama barazana a lokutan zaɓuka.
Wata idan waɗanda suka yi kalamai na farko suna samuwa, shi ya kamata su hito, don inda duk sun ka hito sun ka ce suna kira ga mutane a zauna lafiya. Sannan kuma siyasa ba yaƙi ba ce, a ba da goyon baya ga hukuma. Babu wanda adda hakkin shi ɗauki doka ga hannun shi, haka in sun yi za ta wadatar. To in su tabuwaya, to su kuma manya sai su sa a sake bayani cewa an tattauna da suwa, kuma an ji daɗin tattauna da su, ana kira ga mutane su zauna lahiya.
Ko bayan faɗakarwa da jan kunne da shugabannin al'umma ke yi, malaman addini ma sun da kufa ga jan hankulan 'yan siyasa domin kaucewa duk abin da kan iya tayar da husuma a lokutan zaɓuka har ma da bayan zaɓuka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙaruwan tunanin China akan rashin kyakkyawar makoma ga alaƙata da Amurka ya sa Beijing tana shirin shiga wani yakin da bata shirya yi ba, a cewar wani kiyasi da wani babban jami'in bayanan sirri kan tsaro ya yi. Shugaban sashen leƙen asirin ma'aikatar tsaro, wata hukumar China mai sa ido akan abokan hamayya DIA, ya yi kashedi a ce Talata cewa akwai yiwuwar Amurka da China za su shiga wani lokaci na tsanantar gaba da juna, wanda Beijing za ta shirya yin amfani da hanyoyi da dama. Wannan batun zai tabbata nan ba dadewa ba a fannoni da dama da za a iya samun rashin jituwa, kama daga bangaren diplomasiya, yaɗa labarai, tattalin arziki da kasuwanci, in ji Dong Wade na DIA. Yana faɗa wani taro ta yanar gizo da cibiyar tattara bayanan sirri mai zaman kanta da ƙawancin ƙasa da ƙasa ta shirya. Shugaba Xi Jinping da wasu jigajigan jam'iyyar kwaminsanci ta ƙasar China suna kallon Amurka a matsayin wacce ke jan China daga cimma manufofinta na zama shugaba a duniya. Wadi ya ƙara da yin matashi a cewa halayen Beijing da taikun kudancin China da kuma ayyukanta a kan Taiwan na tabbatar da haka. A ƙarshe, jami'an Somalia sun yi kashedi ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin yankuna kada su raina ƙarfin ƙungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab da kuma ISIS, yayin da hukumomi ke shirin kaddamar da wani aikin soji akan ƙungiyoyin biyu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da ake gab da gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya, matsalar karancin man fetur na ci gaba da ciwa 'yan kasar tuwa kwarya, lamarin da ka iya zama matsala wajen yin tafiye-tafiye zuwa jihohi don gudanar da zaben. Masana sun ce ya kamata gwamnati ta tashi tsaye akan batun matsalar man fetur a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ta aika mana da wannan rahoton.
A yanzu ana ganin kasashen da suka ci gaba wajen kafuwar tattalin arziki da kimiyya sun fara ajiye man fetur a matsayin wani babban jigon da ke tallafawa wajen bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Har yanzu a Najeriya ƙasar ta dogara ne da man fetur, duk da cewa ƙasa ce da ke da ɗimbin arzikin ma'adanai da ƙasar noma. Mutane kan shafe sa'o'i a kan layi a gidajen mai, wanda hakan ke kawo matsala ko cikas ga sana'o'i har ma da lamuransu na yau da kullum. Na zaga gidajen man a Abuja, ga kuma abin da wasu 'yan ƙasar ke cewa.
Sunana Alhaji Ilyas Dalhatik. I suppose I've gone back to Bida, amma yau ban sama zan iya koma ba, dole sai samu wurin zan kwana. Allah saba nake nan, na yi kusa zan shiga, aka ce a dakatar da saiwa, yanzu aka yi rizumi ban san ba ko zan samu a dan nan.
Sunana Shafi'u Idris. Rashin man shike kawo mana matsaloli irin wannan na ciyayi tsada, zai shiga ma yanzu yanayin tahe-tahe ma an rage, ba fasinja saboda mai yayi tsada. A wurin da zaka je 1000 sai kiga yanzu ya koma 2000. Kin ga fasinja in dai ba wai tafiyar dole bace, ba ka sauye zaki ga mutun ya tashi ya yi tafiya mai nisa ba yanzu haka.
Baya ga karancin man, wani abin dubawa kuma shine yadda farashin sa ya bambanta a jahohi, da hakan zai iya kawo ta'azzara talauci a wasu bangarorin kasar. Isa Abdullahi mai sharhi ne kan tattalin arzikin kasa, ya ce sai gwamnati ta tsaya tsayin daka don gyara yadda ake tafi da harkar man fetur a kasar.
Wannan layin mai matsala ce ta rashin samar da yanayi mai kyau yadda za a samar da tacaccen man fetur din a cikin gida. Kuma mun yi sake mai yawa, kasashen waje sun yi dumu-dumu akan harkar man fetur a cikin Najeriya. Mutanen Najeriya marasa kishin kasa sun shiga dumu-dumu suma, ba za su taba so su ga abin ya gyaru ba sai dai idan an yi tsayuwar daka da gasken gaske. Mu waɗansu sun gwammace a maimakon a tace mai a Najeriya gara su dinga karban canjin kuɗi daga bankin Najeriya, za su ji babban banki a farashi na gwamnati da ƙaryar za su je su siyo man fetur su canja shi a bayan fage. So da yawa kuma mutane sun gwammace a shigo da man fetur din domin zai fi ba su wannan irin almundahana da cuwa-cuwa a cikin gwamnati. Saboda haka mutanen wajen nan sun datsa, sun ga jini, kuma sun ga cewa za su iya ta yi na ci gaba da haka, da kuma kirkiro mana matsalolin da kaman ba za mu iya warwarewa ba. To mu kuma mun yarda da hakan, dole ai wa'annan gyara, in ba haka ba Najeriya nan sai dai kuma yadda Allah ya so a harkar man fetur.
Duk da cewa a koda yaushe gwamnatin kasar da manyan dalilan man na bayyana dalilan tashin farashin man, amma a wannan karan dalilin ya sha bambam da wanda aka saba ji a baya. Abubakar Mai Gandi ɗakin gari shine jagoran kungiyar dalilan man fetur, wato IPMAN.
Dogayen layi da aka gani yana da nasaba ne saboda zaben da aka yi na shugaban kasa. Mafi yawancin direbobi ba su je suka je wajen lodi ba, suna tunanin cewa za a samu rashin zaman lafiya. Amma a halin da ake ciki yanzu, direbobin mu umurce su da su je su yo lodi, su dawo da waɗannan kaya domin a fara saida ma jama'a. Kuma idan kin lura za ki ga a nan cikin Abuja an dan fara samun sauƙin wannan yanayi na dogayen layi.
Ana sa ran samun sauƙin lamarin bayan kammala zaben gwamnoni da za a yi a ranar Asabar din nan mai zuwa. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hauwa Umar, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da wata kotu a Kano ta ba da belin dan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa da ake tuhuma da kisan kai, wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba za ta tsabu ba. Hankali ya karkata kan yadda za ta kaya a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ƙarshen mako. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa, makonni biyu da suka gabata ne 'yan sanda suka kama shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan Najeriya Alhassan Ado Doguwa bisa zargin tada tarzomar zaɓe ciki har da kisan mutane a garin Tudun Wadar Dan Kandai a jihar Kano. A makon jiya kuma gwamnatin jihar ta Kano ta yi alkawarin cewa za ta gurfanar da dan majalisar wakilan mai neman tazarci a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulkin jihar a gaban kotu, inda har ma aka jiyo kwamishinan shari'ar na jihar Barista Musa Abdullahi Lawan yana shaidawa manema labarai cewa hakika akwai tuhuma akan Alhassan Ado Doguwa dangane da waccan tarzomar. To sai dai kuma a ranar Litinin ta makon jiya, babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin shi Alhassan Ado Doguwa kwana uku bayan da kotun majistire ta Kano ta miƙa shi a jiya a gidan gyara hali gabanin kammala tattara bayanan da suka kamata domin gurfanar da shi a gaban kotu. Wannan ya sa masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a jihar ta Kano suka so mazargin kwamishinan shari'a na jihar da kafar ungulu ta hanyar jan kafa wajen gabatar da dan majalisar a gaban sabuwar kotu ta gaba. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata na gamayyar kungiyoyin tabbatar da adalci na Kano yana ganin cewa akwai alamun sha'awar gwamnati ko kwamishinan na shari'a na jihar na kariyar wanda ake zargin.
Domin idan ba shi da interest, me zai hana ranar da ita kotun tarayya ta ba da belin shi? Me yasa bai ɗaukaka ƙara ba? Domin ita ma wannan kotun masana sun ce ba ta da hurumin abin da ta yi. Sannan abu na biyu, idan an ce kotun majistire da aka je ba ta da hurumi, ita ma wannan kotun da aka zo ta tarayya ba ta da hurumi, me yasa shi kwamishinan shari'a bai tafi kotun da take da hurumi ba? An ba da wannan beli a ranar Litinin yanzu ana maganar wajen kwana 8 da bada wannan beli, amma har yanzu babu wani abu da aka yi. Kuma karkamanta dama zargi ya yi ƙarfi akan cewa za a yi amfani da wani surkulle na shari'a da masana suke kiran shi nole, ma'ana wani sashi ne na kundin tsarin mulki da ya bamu shi Attorney General dama ya iya ma cewa ya dakatar da wannan kes din. To wannan abin ya karfafa wannan zargin na cewa akwai alamu na cewa ana shirin za a shashantar da wannan al'amari. Idan abin nan ya ci gaba a haka, wallahi idan aka ci gaba da jan kafa ba a yi abin da ya kamata ba, muka ga mahukunta a matakin tarayya su ma ba su tsoma baki an yi abin da ya kamata ba, ba fa abin da za mu fa da ya wuce mu tafi kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, domin wannan abin kisan kai ne, cin zarafin bil'adama ne. A ina ake bankawa mutum wuta a kona mutum sannan kuma a ce an shashantar da maganar?
Shi ma dai tsohon jami'in kwamitin dakile yaduwar kananan makamai a Afirka ta yamma, Comrade Yahaya Shu'aibu Ungugu, cewa yayi biri yayi kama da mutum.
Muna zara ido, muna saurari, muna so mu ga abin da zai faru, domin al'umma abin da yasa kaga ta yi shiru ta gamsu da cewar shari'a za ta yi aikinta. Wannan in har gwamnatin Najeriya ba ta fito karara ta bayyana matsayinta kan wannan al'amari ba, zai zubar da mutuncin ta irin duniya. Shin zargi dama har yanzu zargi ne, to amma kotu ita za ta bayar. To amma matakin farko ma a je kotun ai, shine mataki na farko. Ai ba ma a fara tuna, ba ma a fara zargin ba yanzu, saboda ai in ba kai mutum ba a zargin sa. So yanzu mu dauka ma shi ai alasan adadoguwa ba a zargin sa, saboda ba kai shi kotu ba a halin yanzu, an ba da shi bil, kuma babu wata kotu yanzu da take tuhumar sa da wannan laifin, domin ba a kai shi ba. Saboda haka yanzu ne ake jira a ga shin ana zargin sa ba.
Oh, yanzu ya fita daga zargi kenan.
A to ai wa yake zargin sa yanzu? Ai sai ka kai shi kotu ne zaka tabbatar da cewa kana zargin sa, to ba kai shi kotu ba yanzu. An kai shi kotu daga baya an ce ba ta da hudu mai da sauran sa an zakar, kuma ai yanzu ba wani motsi da aka yi tabbatar. Abinda su suke faɗa gwamnati shine suna nan suna kokari su kai shi, to sai sun kokari sun kai shi din sannan za a tabbatar da zargin ma.
Sai dai kuma wakilin mu a Kano yayi ta kokarin tuntubar kwamishinan na shari'a na Kano, barista Musa Lawan Abdullahi, a lokuta daban-daban, amma ya ki cewa ofan akan zarge-zargen da ake yi masa. To amma masanin shari'a barista Audu Bula Mabukarti yayi karin haske kan matsayar shari'ar da belin da aka bayar da kuma halayyar gwamnati da kwamishinan shari'a kan lamarin.
Doka ta haramta bada belin wanda ake zargi da hukuncin kisa. To amma abin da ya faru a wannan maganar shine cewa su 'yan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gurfanar da doguwa ne a gaban kotun magistrate karkashin abin da ake kira holding charge. Ita kuma kotun magistrate ba ta da hurumin ta saurari shari'ar kisa, amma kuma sai ta tura doguwa gidan kurkuku. Su kuma lauyoyin doguwa sai suka garzaya babbar kotun tarayya, suna da awar cewa daurin da aka yi wa doguwa baya bisa ka'ida, ya karye 'yancin shi na bil'adama karkashin babi na 4 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Dalili kuwa shine ita kotun da take rike da shi ba ta da hurumin rike shi, saboda haka rike shin haramtaccen abu ne. Bayan sun gabatar da abin da ake kira ex parte application, wato neman bangare daya ba tare da ita kotu ta saurari bangaren gwamnati ko 'yan sanda ba, sai ita kotu sai ta bada belin doguwa bisa hujjar cewa ita kotun magistrate din ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa. To gaskiya ne cewa ita kotun magistrate ba ta da hurumi a wannan maganar. To amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta bada wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi. Kaga kenan, idan kai doguwa gaban babbar kotun magistrate haramtaccen abu ne, to bada belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne. To amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da zamu iya gane ko da haɗin bakin gwamnatin jihar Kano aka yi wannan abu ko babu. Mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya, sun soki wannan beli da aka ba wa doguwa, sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli. Abu na biyu shine, ita wannan kotun da ta bada beli ta ce sai sarki mai daraja ta ɗaya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karɓi belin doguwa. Idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abun ba, to lalle ne gwamnatin jiha ta gargaɗi sarakuna baki ɗaya da manyan ma'aikatan gwamnati baki ɗaya cewa kada su je su karɓi belin doguwa. Abu na uku shine, to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babban kotun jiha wadda take da hurumi. Idan kuma gwamnatin jihar Kano ta kiyin duka ukun nan ko kuma ɗaya daga cikin ukun nan domin doguwa ya ci gaba da zama a kurkuku, to ta tabbata cewa da haɗin bakin su ake kokarin sakin shi ko kuma aka sake shi.
Yanzu haka dai hankali ya karkata kan zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a gudanar a ranar Asabar, inda manazarta lamurin siyasa ke ganin cewa jam'iyyun hamayya na da kwarin gwiwa a jihohin da gwamnoninsu za su kammala wa'adin mulki a ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa, musamman la'akari da yadda ta kaya a zaben shugaban kasa da ya gabata. Wasu daga cikin jihohin da lamarin ya shafa sun hada da Kano a arewa maso yamma, da Rivers a arewa maso kudu, da Abia a kudu maso gabas, sai Filato a arewa ta tsakiya, da Ekiti a kudu maso yamma, da kuma Taraba a arewa maso gabas. Wani abin lura kuma shine dukkan gwamnonin arewa maso yamma bakwai, in ka ɗebe jihar Zamfara, za su kammala wa'adinsu ne a wannan karo. A arewa maso gabas kuma dukkan gwamnonin shida, idan ka ɗebe Taraba, suna neman tazarce karo na biyu. A ra'ayin mai fashin baki kan lamuran siyasa Baffayo Samanje Maudu, da alama zaɓe ne na kowa tashi ta fishe shi.
Ya danganta ga yadda su mutanen jihar suka gani. Duk wani gwamna wanda ya aiki wa jiharsa ba zai tsammanin zai faɗi ba, ko da bai ci shugaban ƙasa ba, amma dai ba zai faɗi ba. Kuma duk wani gwamna da zai zo ya kasance an san shi ya yi aiki wa mutane abin da ya kamata ya yi, za a dawo da shi. Irin wannan akwai jihohin da a gaskiya zaɓen da aka yi a wurin gaba ɗaya kusan 'yan majalisunsu ba su koma ba. A wasu guraren kuma za ka samu ɗan majalisa ɗaya ko biyu su suka koma. To amma wannan ba zai nuna cewa shi gwamna zai iya faɗuwa ba.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu Alhikaya, sai Jindi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Kuma dalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ma'aikatar sojin Amurka ta ce wani jirgin yakin Rasha ya ci karo da wani jirgin Amurka mara matuki mai tattara bayanan sirri da ke aikin bincike a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa ta tekun Bahar Aswad, lamarin da ya sanadiyyar tarwatsewar jirgi mara matukin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya fara yaje zango a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, a ziyararsa ta wani biyu zuwa nahiyar Afirka. Bulaguro nasa wani bangare ne na zurfafa mu'amalar Amurka da nahiyar. Dangantaka Amurka da kasar Habasha da ta yi tsabi a cikin shekaru biyu da suka shuɗe sakamakon mummunan yakin basasa da ta yi sanadiyyar mutuwar fararen hula da aka kiyasta sun kai 500,000 da saboda yaki da kuma yunwa da kuma rashin magani, wasu dubun dubata kuma sun rasa mahallansu. Kwamandan Operation Haɗin Kai Manjo General Sambo Ibrahim Ali ya kaddamar da wata kotun soji ta musamman a barikin mai malari da ke garin Maiduguri domin gurfanar da wasu sojoji da ake zargin su da aikata laifuka daban-daban. Ya ce zargin da ake musu na aikata laifukan sun hada ne da kisan kai da wasa a wurin aiki da kuma cin zarafin al'umma da sauransu. Waɗannan sojojin da aka ce sun kai kimanin 30 sun gurfana a gaban kotu ne cikin kayan sarki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan Makau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.